Manunia. Ganin yadda ake yawan yada cewa ƴan kudu maso gabashin Najeriya suna da wata manufa da suke ta kulla-kulla, ya sa dan takarar mataimakin Peter Obin da ya fito daga wancan yanki gaya wa ƴan arewa cewa ai su ma ya kamata a ce suna da wata manufa maimakon su tsaya suna tsilla-tsilla.
Ana magana agenda kuma, wai suna da mummunan wani suna da wannan. Tumu ina nama agenda arewa mun fushi mana muje mu
sai dai kuma game da maganar addini ko bangaren da dan takara ya fito da ake ganin kamar kundin tsarin mulki ya bar wannan magana galala. Wani lauya a Najeriya ne yace ai da gangan wadanda suka tsara kundin mulkin Najeriya suka bar abin haka saboda suna da alƙibla.
Sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare saboda a tunanin su ƴan Najeriya za su zabi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su.
Game da maganar gajiya da mulkin Najeriya da aka ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaya wa gwamnoni kuwa daftakin Baba Ahmad ne yace to na me yanayi wa ƴan kasa shela.
Shugaban kasa ya gaya mu gwamnoni cewa shi yanzu duk ya kosa ma ya sauke wannan aiki. Sai kace to illa bai ai ba dole bane. Sai a aje ko yanzu ma ana iya ajewa.
Shi kuwa masanin tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad an cewa gaya wa duniya yake cewa Najeriya tana cikin wani hali saboda yadda naira kan sha kashi a hannun dala.
Gabaɗaya kudin da suke da aiki tunanin gwamnati za su samu trillion 10 ne da ɗan ɗoriya. To a ciki za a biya trillion 3.8 wajen biyan bashi. Sannan kuma akwai kudin tallafi din da ake tunanin ya kai trillion 4 zuwa trillion 6. To in ka tattara waɗannan za ka ga ya kusa ma kai iya kudin da za a samu.
Waɗannan fa so mun ta umuka tako cikin tarin muryoyin da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin shirin manuniyan da ke nuna muku halin da ake ciki dalla dalla. Shiri na 74 cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku da bayanai irin na siyasa kala kala. Kala kalar kuma amma ta kalato kalaman karya kafar ƴan takara daban-daban a zaben da ke tafe ta sa wasu ke ganin ana nema a bata wasu alwala. Sai dai kuma duk da haka dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Leba Sanata Dattu Baba Ahmad ya ce akwai abubuwan da yake so ƴan Najeriya su kula.
Da Allah ku kwantar da hankali. Bai isa dai ya dau Najeriya je ko ina ba. Babu kuma mai buƙatan a ce yau Najeriya na zaune lafiya kamar mutanen su. Su ne ko ina a Najeriya sai da spiafa sai da komai da komai. Mu arewacin mun gode Allah. Ba abin da ke faruwa a Najeriya sai da yaddan mu. Kuma an san mu da juriya da karamci shekara hudu dai ko. Ku gode mu na ba ku gani. Ai wani ya so ya wuce wa'adin da aka bashi, me ya faru? Arewa ta kada shi. Wani ya zo ya roƙon Allah da Annabi a bashi guda ɗaya kawai, daga baya canza ya ce bi zai nema. Me ya faru? Arewa ta kada shi. Yanzu so muke mu kai ƙarshen ni ɗan kaza ne ku bani, ni ɗan kaza ne, so muke mu kai ga look mu ƴan Najeriya ne kawai. Ana maganar agenda kuma, wai suna da mummunan wani suna da wannan. To mu ina namu agenda arewa. Mun fushi mana muje mu yi yau agenda a daina bara. Kowa sai ya je makaranta, makarantar Islamiyya kuma ɗaukaka ta. Wato yau a ce an samu wani bayan namu yayi mun ga irin wahalan da muka sha. Ya bada amsa ashe cewa wanda ma ba naka ba na iya taimakonka.
Ganin yawan yada saka-sakar sakal siyasa da addini ko bangaranci akan harkar Najeriya ya sa wasu ƴan ƙasa ganin sakaci ne na kundin tsarin mulkin da ya jefa Najeriyan cikin matsala. Sai dai kuma masani akan shari'a kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abakar ya ce da gangan waɗanda suka rubuta kundin tsarin mulkin Najeriyan suka bar maganar addini ko bangaranci haka nan galala.
Constitution din waɗanda suka rubuta sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare saboda a tunanin su ƴan Najeriya za su zabi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su, waɗanda za su musu adalci ba bisa la'akari da addini ko yanki ko kuma yare ba. Amma ƴan siyasa tunda su manufan su su ci zabe ne, shi yasa in za su yi takara mutumin da in ya tsaya daga kudu ne sai ya dauki mutumin arewa ya mishi mataimaki. Wani lokaci in musulmi ne zai tsaya shugaban kasa sai ya dauki wanda ba musulmi ba ya mishi takara. An faro ne tun lokacin da aka yi zaben 1958. Dr. Nnamdi Azikiwe shine senate president a lokacin. Amma tunda an yi hadaka da jam'iyyarsa kuma ta fara balewar shi ya zama prime minister, to sai aka dauki Dr. Nnamdi Azikiwe ya zama president. Shi dan kudu ne krista, wannan kuma dan arewa ne bahaushe. To tun sannan jam'iyyun siyasa suke yunkurin su yi haka, amma a Second Republic mutane sun ki yarda da wannan, saboda awolo da zai dauki mataimakin sa sai ya dauki Philip Umiedi wanda shi krista ne kuma inyamuri. Kaga dukan su yan kudu kuma kristoci. Ko da aka tambaye shi yace ai kundin tsarin mulkin Najeriya bai hana ba, Dr. Nnamdi Azikiwe ma haka yayi, ya dauki bahaushe dan arewa amma dan arewan krista shine Professor Ishaya Audu. Shi ma da aka ce me yasa bai dauki musulmi ba, sai yace ai adalci kawai ake son a yi wa mutane, ba wai a dubi kabilan su ko addinin su ko bangaranci ba.
Tun bayan ruwayar ruwaito kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari da yace ya kosa ma ya gama mulki ya koma gefe, wasu ƴan kasa suke ta ganin kamar shugaban kasan na nuna wa ƴan kasan ne kawai kamar har yanzu akwai sauran badakala. Sai dai kuma tuni mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad yace ai kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari ma kawai za su nuna wa ƴan Najeriya ne irin halin da Najeriya ta riga ta tsumbula.
Idan ya gaji da shugabancin Najeriya, kundin mulki ya ba da hanyoyi da yawa da ko in ka gaji ko wani lalura ya samu mutum, akwai yanda za a yi aji aiki. Amma idan wanda yake jagora, wanda kuma shi ne ya kamata ya taimaki jama'a, ya ce shi ya gaji yanzu ya ma ya kosa ma ya sauka, to mu da yake mu jagora da mu ne muke cikin wannan abu kashe-kashe, sace-sace da sauransu, mu mu ce ne. Wannan magana da ya yi ƙara kashe mana jiki zai. Shugaban ƙasa ya gaya ma gwamnoni cewa shi yanzu duk ya kosa ma ya sauke wannan aiki. Sai ka ce to illa bai ai ba dole ba ne. Sai a ajiye ko yanzu ma ana iya ajiyewa.
Wasu na cewa Dr. Kila wahalhalu da irin halin da ake ciki kasan ne kawai yake ganin gari da ya dawo gida ya huta.
Wahalhalun ne mana da kuma shi kila ya kasa ko ya gaji abun na ta karuwa, shi ba ya da maganin abu. Yanzu tun yi kwanakin baya farana cikin rana ɗaya aka je aka fasa prison sun kuje, aka kwashe gaggagaggan ƴan ta'adda, aka je motocin shi da za su je su tare shi cikin duk jihar Katsina, aka zo aka yi attack da ƴan ta'adda. Waɗanda suka sace mutane a jirgin nan na Kaduna Abuja suka ce su gobe ma za su fara yan kasu. Ya zo ya shiga jirgin ranar ba ya bar ma kasan ya tafi abin shi ya tafi kasar Senegal. In ma har rasa gaba ɗaya duk Najeriya ba wanda suke ce mishi Allah bai kakka tafi yan nan. Najeriya na cin wuta. In ka je can ma sauran shugabannin da za ka je kana zama da su za su yi wani irin kallo ne.
Da alamu dai maganar tangaɗin tattalin arzikin tarayyar Najeriya na da alaƙa da tallafin da ake na taimakawa farashin man tarayyar Najeriya da suke ganin wannan ma ya ƙara jefa Najeriya cikin matsala. Tuni ma masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin yaƙi da cire-cirewa na kwalejin kimiyyar fasaha ta tarayyar Najeriya Kadfoli Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce ai targaɗe da tawayar tattalin arzikin ma ta riga ta yi wa Najeriya ta lala.
Farko ya kamata mu gane cewa duk ƙasashen da suke fitar da mai, Najeriya ita ce kaɗai ƙasar da take shigo da mai daga ƙasashen waje, wannan kuma anan ake samun matsaloli ƙwarai da gaske. Wato idan muka duba abin da yake ƙara da malmal abin shine maganar tallafin da gwamnati take badawa. Tallafin nan yana da yawa ƙwarai. Daga cikin matsalolin da farko shine an kasa gane takamaiman lita nawa ƴan Najeriya suke sha a rana guda. Kamar 2020 Petroleum Resource Department suka bada cewa lita miliyan 38 ne. Daga baya minista ya magana cewa lita miliyan 55. To a watannin baya wajen watan ɗaya aka fito ake magana cewa litan da Najeriya ake sha a kowane rana lita miliyan 102 ne. To bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wanda gwamnati kullum take kuka da shi. Ko da dai idan aka cire shi ana samun tasiri, wato mutane suka sha wahala, kuɗin zirga-zirga yana ƙaruwa da kuma kuɗin adadin abubuwa. To amma abu ne da ya zama gaba kura baya tsaki. Bai dade ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya trillion 4 a matsayin tallafi. Wannan kuma wani rahoton yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen trillion 6. In muka duba man kasafin kuɗi, gaba ɗaya kuɗin da shigan da ake tunanin gwamnati za su samu trillion 10 ne da ɗan ɗoriya. To a ciki za a biya trillion 3.8 wajen biyan bashi. Sannan kuma akwai kuɗin tallafi ɗin da ake tunanin ya kai trillion 4 zuwa trillion 6. To in ka tattara waɗannan za ka ga ya kusa ma kai iya kuɗin da za a samu. Wannan ƙarshe gwamnati ba za ta samu kuɗaɗen shigan da za ta yi mutane aiki ba saboda maganar biyan bashi da kuma maganar biyan wannan tallafin.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan makon. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe marafin iko cewa kwanaki ake keɓe musu akan marafin iko ba saboda haka kada su sake shi sakaci su shagala. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 318 ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin iko su yo sallama daga kan kujerun da suke ganin sun dafe suna ta faman walwala. Kuma a madadin dukkan ganin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Halima Abdurrauf daga babban birnin tarayya Abuja da ita ce ta samar da ruwan da wannan shiri ya alula ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.